إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka na ranar Alhamis 20 ga watan Safar wata na biyu a kalandar musulunci hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da 8 ne ko ga wata Oktoba miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara na da 2020 ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Al-Qasa'id al-Wutriya wanda babban malami ya rubuta da ake kira Muhammad ibn Abi Bakrin Abu Abdullah ibn Rushaydin shine sunan mallafin littafin Muhammad ibn Abi Bakrin ibn Rushaydin Abu Abdullah littafin da aka fi sani da Wutriya wanda an fi sani littafin da haka insha Allah ta'ala wannan darasi shine darasi na nawa na 10 shine darasi na 17 ai na 16 kenan to muna roƙo Allah mutsin sarki yayi muna muwafaka kamin mu ci gaba da karatu muna addu'a Allah ya gafarta ma wani babban malami namu da Allah ya warasuwa a yau shi malamin nan da muke karanta littafin shi na alfiyatut tauhid wanda muke gabatarwa a duk ranar litinin to yau din nan Allah ya karbi rayuwarsa shine Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopi ko al-Ethiopi rahimahullah ta'ala wanda an turo min da dama na gaya muku yana zaune a Makka asalinsa mutumin Ethiopia ne Habasha to amma wasu dalilai suka sa ya hijira ya dawo a nan Makka ya ci gaba da zama shekaru aru da suka wuce a baya yana karantar da al'umma wanda yau Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa yanzu haka ma ina jin ba ai masa salatu janaza ba dan dansa na ga yayi sanarwa cewa sai bayan sallar isha ko kuma bayan gabatar da sallar isha za a mai salla a nan Ka'aba muna roƙo Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta masa wannan bawan Allah babu shakka duniyar ilimi ta yi rashi domin a yanzu samun malami kamar sa zai yi wahala kwarai da gaske musamman a tafiya ta sunna a samu malami wanda yake muhaqqiq wanda yake da subut da rusukh a ilimi ne yana da wahala kwarai da gaske malami ne da Allah ya wabaiwa ta kowane bangare shi yasa kusan kowane fanni na ilimi na addinin musulunci ba wanda bai rubutu a kansa ba kutubu sita din nan da muke ji tun daga kan sahihul bukhari sahihul muslim da sauransu duka yayi musu sharhi sai yayi sharhi ga sahihul muslim wajen mujalladi 50 da wani abu wanda an buga shi yanzu haka littafin yana nan sannan kusa a bangarorin ilimi na ulumul ala kusan kowane ilimi sai da ya rubuta alfiya akai yana da alfiya akan rabon gado yana da alfiya akan ilmul arut yana da alfiya akan usulul fiqh kusan baiti 3000 ne ma da wani abu yana da alfiya akan ilalul hadis, ilalul hadis fannin da a usul a musalahul hadis yafi kowane wahala shine ilimin ilalul hadis. To ya rubuta alfiya akai akan wannan, sannan ga alfiya sa ta tauhidi ad-durratul mudiyya fi tauhid rabbil bariyya. Raka malami ne da Allah ya masa baiwa musamman a janibin hadis, ya haddace Qur'ani tun yana dan shekara 8, ya haddace Qur'ani a hannun mahaifinsa, daga baya mahaifin nasa ya hannanta shi zuwa ga wani babban malami tun a can Habasha kamin ya hijira. A can ya karasa hardas kuma ya karanci qira'at al-qira'atul ashara guda goma din nan al-mutawatira, sannan ya goge akan ilimin hadisi, wanda abinda ma wasu ke cewa yanzu a duniya yanzu ba malamin hadisi kamar sa. Kusan dun rasuwa a Sheikh Al-Albani to ba taba samun wani malami kwararre a ilimin hadisi kamar sa ba. To haka ana maganar abinda ya shafi ilimin lugha, wannan ko magana ba yi, wannan ba wani malami da zai jayayya da shi a wannan fanni. Duk ulumu din nan na lugha Allah ya hore mai su, inda sai kana karanta littattafansa musamman ire-iren wa'ancan ashuruhu din zaka tabbatar da haka. Gaskiya ba karamin rashi mun kai ba. Duniyar ilimi ta ragu. Wani turki babba mai ƙarfi da jigo a ilimi kuma a tafiyar sunna, to ya rasu. Wanda ya sabi shahara ba, na farko ba haifaffen ƙasar Saudiya ba ne, sannan galibi karantarwarsa da rubuce-rubucensa suna da alaƙa ne da ilimi. Shi kuma duk sanda rubutu ya shafi tsuntsar ilimi, to za ka ga bai cika shahara ba sai a wurin malamai ko wanda suka damu da ilimi. To shi yasa tun su Al-Allamatu Ibn Baz, Sheikh Salih Al-Usaymin, tun suna raye sai da suka yi kyakkyawan yabo a kansa. Ban taɓa mantawa shekara ta 2011 kusan na halarci darussansa ya kai sau biyu a nan masallacin Harami, yake karantar da littattafai daban-daban. To babban malami ne wanda in yana karantarwa kusan duk wani malami da a wannan yanki yakan zo, saboda shi yana karantarwa komai ji kake yi. Allah ya yi masa baiwa, duk abin da ake bukata na ilimi babu abin da Allah bai bashi ba. Babu. To shi yasa Abdurrahman Sudais idan ya haɗu da shi ma hassun buntar kansa yake ce da shi ya imam al-hadis, ya kai jagoran ilimin hadis, domin babu kamarsa. To muna roƙon Allah mu ya tsoho sosai, muna roƙon Allah mu ɗaukin sarki ya gafarta masa, ya yi masa rahama. Sauran abubuwan da ya rubuta na ilimi, wasu an buga kamar yadda ɗani ke bani labari, akwai littattafan da yawa ma ba a buga su ba, akwai rubuce-rubuce da dama waɗanda ba a buga ba. To amma na san yanzu mu'assasa da ke kula da harkar karatunsa wani wuri da ake kira Darul Hadis Al-Khairiyya, nan ne markaz ɗinsa a nan Makka. To na san za su yi ƙoƙari su fito da sauran littattafai wayanda ba a buga ba. Allah ya gafarta masa. Mutuwar shi ta girgiza malamai, don duk wanda ya san abin da aka karatu, to idan aka ce masa wannan bawan Allah ya bar duniya, dole ya san cewa an yi rashi. Kuma ka gaba ma ba larabe ba ne, amma kuma sai yawa larabawan fintin kawai a harshensu na larabci, daga nuna kawai kai karatu. Suna Habashe, Habasha ba Larabawa ba ne, kama da yake ya yi karatu kuma dole aka sallama masa, dole. Ina ta'ammuli da littafansa sosai, saboda yana jin daɗin karanta littattafansa, saboda in ya zo kusan kowace matsala sai ya faɗa. In hadisi zai sharhi to sai ya fitar da hukunci-hukunci na hadisi. fitar da hukunce-hukunce na nahawu na lugha na sarfu na balaga wanda ba ko ne rubutu zaka samu haka ba. Allah shi wa sarama. To bale ya ci gaba da cewa tasamat ala a'lal ula fi ula'iha وزينت الدنيا بحسن سنائها فكل وجود نوره من سنائها خذوا نحوها ثم انزلوا بفنائها أنيخوا بها فيها الركاب تنوخوا خيام بماء الورد طيبا ترنخت وبالمجد والفخر الصميم تبذخت وبالمسك والكافور حسنا تلطخت خمائلها بالند والطيب طمخت ومن طيب طه كان ذاك التمضخ جوالي عبير قد حشي في رواقها فأجسامنا حنت لفرط اشتياقها وأنفسنا أنت لطول فراقها خشينا على الأرواح عند اشتياقها تطير ومن طي الجوانه تصلخ فهذا شذا أزكى البرية عاطر به أمة التوحيد حقا تفاخروا وشدوا المطايا نحوه ثم سافروا خفافا إليه أو ثقالا تنافروا تروا كرما يعلو وعلياه تشمخوا يا مالك قبل الشيوات الصامت su waɗannan khaimaimu wayannan rumfunoni da ya bada labari a kan su a baya da aka kakkafa a wurin da ake kira al-aqiq wayannan rumfunoni da aka kakkafe a nan Madina wayanda in baki suka shigo to a ciki suke sauke kayan su kwanta su huta to shine yace ka samat wayannan rumfunonin sun daukaka ala a'lal ula akan mafi kololuwan daraja fi ula'iha ko fi ala'iha akan wato daukakarta wa zayyanati dunya ta kawata duniya ko kuma duniyar ta kawata ta zama mai ado kenan bi husni sana'iha tare da kyakkyawan yabon wayannan rumfunonin dake cikin Madina fa kullu wujudin dukkanin wata halitta nuruhu hasken wannan halitta min sana'iha to ya tso sanin haske ne daga hasken wayannan rumfunonin wayannan khaimomin khuzu nahawaha ku kama katarnin wayannan wato bangaren wayannan khaimomin wato ku masu ziyara ga annabi sallallahu alaihi wasallam to maza ku rike hanyar da za ta sada ku zuwa ga bangaren da wayannan rumfunonin suke sun manzilu bi fina'iha sannan in kun je ku sauka ga farfajiyar wayannan rumfunonin ani khubiha kuma ku gurfanar da raƙun manku biha a gun wayannan rumfunonin domin fi harrikabu a cikin su ne arrikabu raƙun matunawahu ake gurfanar da su dama duk wani bako ya zo to yakan gurfanar da raƙuminsa ko abin hawansa a cikin wayannan rumfunonin khiyamun wasu irin rumfunoni ne bima'il wardi tarannakhat waɗanda sun ruru ma'ana tawaqqadat sun ruru kamar abin da aka sama wuta suka ƙara girma suka ƙara bunƙasa to wayannan rumfunonin tarannakhat sun huru ne bima'il wardi da turaren wardi tsiban wajen kamshi mai daɗi mana da ka zo a gun wayannan rumfunonin to zaka ji wani irin kamshin turare kala-kala daban-daban yana tunkararka wanda kama an hura su ne da turaren wardi kama yadda ake hura wuta da itace yake cewa watabazzahat haka nan sun daukaka shine tabazzahat sun daukaka bil majdi ta fuskar girma wal fakhri sanimi da kuma takama wanda take tsinsa eh an ce al fakhru samim shine al fakhru al khalis tsinsar alfahari ko takama to wayannan rumfunonin sun daukaka a dalilin girma shine bil majdi ko buwaya wal fakhri da takama as-samimi wanda yake tatacce watalaqat sun chakuda bil miski da turaren al miski wal kafuri da turaren kafur husnan wajen kyau saboda haka ba kamshi kadai ba hatta wajen kyalli da kyau to kuma sun abu ne wanda ya wuce abu ga misali ba khama'iluha itatuwa dake karkashin wayannan rumfunonin dummi khat an garwaya su bin niddi da turaren da ake kira niddu sunan turare ne waqibi da kuma turare mai dadi mai kamshi shine yake cewa wa min tibi taha a dalilin kamshin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana zaka tadammuhu suka samu wannan garwaya aida ma kamshin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana so yaje ya garwaye da su ya cakuɗa da su ba nan da kamshin annabi sallallahu alaihi wasallama ba to babu wani kamshi da surun gunonin za su samu taha kan cewa masu ganin cewa yana daga cikin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar wasu malamai da suka yi rubutu masu kokarin kawo adadin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce taha yana cikin sunayensa to amma kuma ba a samu nassi sahihi da ya tabbatar da haka ba babu wani nassi sahihi da ya tabbatar da cewa taha sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi amma wasu malamai sun rubuta sai dai kamar irin su al-Imam Suyuti amma duka da dalilai da suka yi amfani da su to ba dalilai ne a tabbatattu ba saboda haka taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa to abin da yafi shine a kawai a tabbatar da shi daga cikin al-huruful muqatta'a kawai huruf ne da ake bude al-qur'ani da su kuramin baki irin su alif lam mim da makamantansu amma ba cewa wai suna ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan shi yafi inganci gawali abirin abirin ne ba abirun ba bilijarri garawun din nan gawali ko batatai na turaren abir yan ce batatai shine yan kananan kwalabe da ake saka turare a ciki ko eh su ake kira batatai a Hausa jam'u galiya mun san galiya ko to yan ce gawali abirin batatai na turare na abir mana yan kananan kwalabe da aka kinsa musu turaren da ake kira abir qadihu shi rawaqiha haqiqa ya cika sasannin gefan wayannan rumfunonin mana yan ka shigo cikin rumfunonin nan duk bangaren da ka duba zaka ga kwalaben abir turaren abir an kakkafa saboda wuri ne wanda yake kowane lokaci lailan wani haran bayar ruwa da kamshi lailan wani haran to yau ai dama ko daki ake aje kwalbar turare ai ba zai rasa kamshi ba to bale ba kwalba daya ba gawa biljam batatai ne da yawa ga suna an jajjera su duk turaren abin shi ne a ciki khashina ko mun ji tsoro alal arwahi akan rayukan mu inda shtiyaqiha lokacin a bayyana shauki na su waɗannan rumfunoni wato sai da mun kaji tsoron subutan rayukanmu halakar rayukanmu saboda tsananin shauki don shauki shine so mai tsanani wanda ya kai matuka wanda har yana sa zuciya zafi to wanda shi ake kira ash-shauqu cikakken so, so na gaskiya wanda ya riga ya mamaye jiki. To saboda tsananin son mu da kwadayen mu da begen mu ga wayannan rumfunonin, sai da lokacin da zamu bar su, yace sai da mun kaji tsoron halaka ga rayukan mu. Anya in mun rabu da rumfunonin nan rayukan mu ba za su halaka ba. Ta san masoyi bai son raba da masoyinsa. Eh? Yawwa. Kamar masoyi ne yana tare da budurwarsa shekaru aru-aru, kuma rana guda a ce kawai za a raba su. Aga akwai matsala. To shi ne yake faɗa a kai. Ko? To, fa aji samu na gangar jikinmu hannat ta yi bege lifarfish da yake ha saboda yawan shauƙin wa'annan rumfunoni. Wa'an busu na rayukanmu annat ta yi hargowa, ta yi kuka na hargowa. Lituli firaqiha, ko? Saboda dogon daɗewa da rabuwa da kai mumin. Mun daɗe ba mu sadu da su ba. To har rayukanmu suka dinga bege suna kuka. Wanda dama masoyi in ya daɗe da bai haɗu da masoyinsa ba, to yakan shiga tashin hankali. To wannan shi ne. Mun karanta ga wali abira ai ko? Kada ku shi fi rawaqiha. An zazzagaye shi da batatai na turaren abir wanda an cika fi rawaqiha a sansanin a gefen wa'annan rumfunoni. To shi ne ya ce kashina muka ji tsoro alal arwahi a kan rayukanmu inda suke yaƙiha a gun shauƙi na wa'annan rumfunoni. To wani tsoro shi ne ta tsiru, shi ne kan rayukan namu su fita daga jikinmu su yi sama. Dama yanzu a zare ran mutum to sama ake yi da shi, ma'ana mutuwa yake nufi. Wannan kinaya ce a kan mutuwa. Mun ji tsoro a kan rayukanmu cewa fa tsananin sannan in mun rabu da su wa'annan rumfunonin, to akwai yiwuwar rayukanmu za su tashi sama. Me yasa ya ce tusulu, ta yadda za a zare rayukan min tayyil jawani daga naɗe-naɗen awazu. Inda dama abinda adda wahala fita ga jikin ɗan adam shi ne abinda an ka naɗe a waza da shi. To rayuwar ma naɗe take da awazu, shi ne alijawani. To muna sai da muka dinga jin tsoro a kan rayukanmu. Ta tsiru kasu tashi sama ta yadda wasu sulahu za a zare su min tsayil jawani daga naɗe-naɗen awazunmu. Fahaza shaza, wannan ƙamshi ne mai daɗi, shi ne ashaza. Fahaza wannan shaza azka, ƙamshi ne wanda ya fi azkal bariya, ko? Shi ne ya fi halittu tsalkakuwa a tsiru wajen tashin ƙamshi. Wannan wawun da alif babu shi ɓanna ne, ɓanna ce ta masu rubutun littafin. A tsiru kawai, ba jam'i ba ne, ba a tsiru ba ne. Ismul fa'ili wanda yana koma zuwa ga shaza, shaza. To wannan wawu da alif ɗin ke gabaninsa ba ta da wani mahalli. A tsiru mai tashin ƙamshi. Bihi a dalila annabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatu tauhidi, al'ummar tauhidi shine wanda suka yi imani da shi, ko? Haqqan da gaskiya tafakharu suke takama suna alfahari. To yau ba dan da annabi ba akwai wata takama gare mu al'ummarsa? Ai babu. Wa shaddul mataya, ko? Sun daura sirdansu akan raƙummansu, jam'in sirdi. Sun ɗaura sirdansu saman raƙumma na hawahu a katarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ɓangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ne a Madina kenan. Sun masafaru sannan suka yi tafiya. Khifafan ilaihi, wasu suna masu nauyin jiki ko nauyin aljihu ilaihi zuwa ga annabi, ausi qalan, wasu kuma suna masu nauyin jiki ko kuma nauyin aljihu. Tanafaru, ko? Ku fita, ma'ana maza ku fita. wannan kamar ya ikitibasi ne na ayat dake cikin suratul tauba in firu khifafan siqalan to shine ku fita kuna da nauyi ga aljihu ko ba ku da nauyi eh ko da aljihu bai da nauyi to da an ce jihadi a fita gargaciya ai ban yi ce wane ba wane eh a shi jihadi da an kira shi to ko akwai wadata ko babu wadata sosai a fita shine ma'ana in firu khifafa wa thiqalan tafakh tanafaru ku fita in kun fita tarau karaman za ku ga wata irin baiwa ya alu yana daukaka kuma wa uliyahu daukaka sa shi annabi sallallahu alaihi wasallama tashmuhu tana ta tashi sama eh abin da yayi sama eh tsololuwa ya tsaye can shi kira ash-shamikh shi yasa ake kiran duwatsu da aljibalu shawamikh eh duwatsu dogaye to daukakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi sama sosai ba wani abu wanda zai gwada tsawo da ita laqad ammana tula az-zaman bi fadlihi wa awsa'ana judan bi ihsani wa blihi laqad haqiqa tabbas ammana annabi sallallahu alaihi wasallama ya game mu bi fadlihi da falalas tula az-zaman tsawon zamani eh aidur rayuwar mu gaba dai ta tattara ne akan falalar annabi sallallahu alaihi wasallama shine musuluncin da ya karanta wa awsa'ana judan kuma yayin wace mu wajen kyauta bi ihsani wa blihi tare da kyautatawar mamakon hadarin kyautarsa eh wa blu shine hadari mai ruwa sosai fa asabahu wa blu to shine wa yasturuna yana suturce mu a yaushe yawmal ma'adi ranar a komawa ita ce ranar kiyama bi zillihi tare da inuwar sa ta ceto zilluhu anan yana nufin ceton da zai yi in mun maida damirin zuwa ga annabi in kuma an maida damirin zuwa ga Allah shine yana ishara zuwa ga hadisin da ya tabbata mutum bakwai Allah zai musu inuwa ranar da ba wata inuwa sai ta shi to shine sai zamba maka wai sura na kenan ubangiji zai suturce mu yawmal ma'ad ranar kiyama ranar komawa bi zillihi a karkashin inuwarsa khiyarul wara eh in kuma fasara cewa duk da miri yana komawa ga annabi to sai zan bi zillihi ana nufin ceton sa khiyarul wara domin in an fasara da inuwar annabi bai tabbata mutane za su shiga cikin inuwar annabi ba abinda ya tabbata mutane Allah zai musu inuwa da inuwarsa to dole sai ayi wannan tawili kenan khiyarul wara zababbun halittu shine yace ma in sami'ina bi mislihi mu haba mu taba jin irin annabi ba kunnayenmu ba su taba jin labarin wani wai shi wai irin annabi ne sallallahu alaihi wasallam mu taba ba bihi zinatu dunya ai dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama ne duniya ta kawatu ta zama mai ado to yau ba da annabi wa duniya ba ta da makin ne wa ukhra da ma lahirat wa barzahu da kuma rayuwar barzahu rayuwar kabari bashaqqa lahu min ismihi liyumajjadu fashaqqa lahu min ismihi liyumajjadu fashaqqa lahu Allah ya tsaga wa annabi min ismihi daga sunan shi shi Allah liyu majjadu domin a girmama manzo sallallahu alaihi wasallam fazl arshi ma abuci al arshi shine Allah mahamudun akan kira shi da mahamudu shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine mahamud zul fadli ma abuci falala ko to a wa zul fadli shi kuma abuci falala shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ahmadu shi kuma aka same suna da ahmadu saboda haka an istiqaqin ahmadu daga mahamudu saboda haka Allah shine mahamudu abin godiya annabi shine ahmadu mafi yabo wanda yafi kowa yabon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana ahmadu duk duniya manzo Allah yafi kowa yabon ubangiji to shi yasa aka kira shi da ahmadu masu yabon Allah yawa gare shi yasa aka kira Allah da mahamudu abin yabo to duk yadda zaka yabi Allah ba zaka kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to shine abin da yake magana ana Allah ya tsago sunan annabi daga sunansa don a girmama shi annabi kaifa man misluhu bainal khalaiqi yujadu wane ne faman wane ne misluhu irin annabi yujadu za a ce wai an same shi bainal khalaiqi zakanin halittu babu shi khitam jami'il anbiya'i muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khitam shine cikamakon jami'il anbiya dukkanin annaba duk wani annabi da yazo duniya annabi shine cikamakon sa sallallahu alaihi wasallam walakinahu sai dai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da shine na karshe to amma yunsahu an rubuta sunan shi fi awwalil fadl wajen falala in kuma ana magana daraja ana magana falala to annabi shine ar-raqamul awwal amma wajen aikowa shine na karshe wajen falala kuma shine na farko shine wanda za a fara rubuta sunan sa zakarnahu mun yi tanadin annabi sallallahu alaihi wa sallama fi dunya sunan duniya ma shifa'an lidurrina ya zama waraka ga cutan mu ta jahilci ko shirka ko munafunci ko abin da ya kama da wannan annabi shi yake warkar da duk wata cuta ta mu ta zuciya kama annahu kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wa sallama fil hashri a ranar tarun kiyama kashifu karbina shine mai yayi damuwar mu ta hanyar ceto ta hanyar ash-shafa'atul uzma wannan ce tunda manzon Allah zai yi sai shi yayi muna damuwa ko idza qamatil mauta li jahi muhibbina khatibuhum yawmal ma'ali li rabbina idza a lokacin da qamatil mauta matattu za su tsayu li jahi muhammadin domin tunkarar annabi sallallahu alaihi wa sallama khatibuhum annabi shine mai yin khutuba a wannan rana hatta ga annabawa annabi shine mai khutuba daga cikin su yawmal ma'adi ranar kiyama li rabbina ga ubangijinmu kai wa awwalu mab'usin annabi shine farkon wanda za a fara fito da shi daga kabari a yaushe idza as-suwaru ko as-suru yunfakhu a lokacin da za a busa kaho to annabi shine wanda za a fara ta da shi daga kabarin sa sannan da sauran halittu su ma a ci gaba da tayar da su siwa banda annabi sallallahu alaihi wasallama fama uti shafa'ata awwala babu wani mutum da aka bashi ceto karon farko sai manzon Allah kai wala gairahu babu wani annabi sallallahu alaihi wasallama ayantu da na ganshi da idanuna jahan wajen daraja da kima ni da idanuna ba su taba ganin shi ban taba ganin wani annabi da ido wanda ya kai shi daraja ba mu'ammala wanda kuma ake nufinsa wanda ake tunkararsa ake nufinsa domin shi yayi matsala shine ce tun da yake yi ranar tashin kiyama dukkanin halittu za su nufi annabi sallallahu alaihi wasallam bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama ja'alallahu al-asira Allah ya mayar da abin da ke da wahala musahala abin sauwakewa wanda aka hatta addinin to a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama aka sauwake mana shi bani isra'ili sallah 50 suke yi aini amma mu a dalilin annabi an kamar da su biyar kuma in kai sallah biyar din nan yadda shari'a ta karanta za a baka ladar sallah 50 ne ba ladar sallah biyar za a baka ba wannan shi ya tabbata anas amma in kai su yadda Allah ya ce ai ba yadda kake so ba to wannan falala a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama aka same ta shine yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ana lillahi annabi ne ma ja'ala alaykum fi dini min haraj babu wahala a cikin addini to duk wannan mun same shi ne a dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasa'isuhu ababin da yake banta da su shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba wanda ya musharaka da shi a cikin su lam yu'ti Allahu mursala Allah bai baiwa wani manzo wa'annan ababin ba annabi yake banda da wasu ababe shi kadai amma ba a ga Allah ya baiwa wani manzo su ba fada'iluhu falalolin annabi sallallahu alaihi wasallam a'ala su suka bi daukaka wa abiha kuma su suka fi kyau su suka fi kyau wa ashmahu kuma su suka fi daukaka duk falalan mai falala da an ambaci falala annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi ta bi shi ko wane ne in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala amma duk wani halitta ya an ce za a ambaci falalarsa aiwani na da falala aiwani kaza ka ana ambata falala annabi sai wancan ya zama tarihi ba magana ambatunsa kenan to wannan kenan za mu tsaya a nan wani sati sai mu tashi nabiyun azimun ma ra'aita wa la tara shabihan lahu fil khalqi ya sahim Allah inda muka faɗa zaba daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته